This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani Sarauniya Far'a FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata wato 10 ga watan Nuwamba. Shugaban Najeriya na ganawa da manyan sakatarorin gwamnati, to amma
ba a samu tabbacin bayanin cewar zai sauke su daga aiki ko ba zai sauke su daga aiki ba.
Ita kuwa Majalisar Tarayyar Najeriya ta rikice ne har ma
APC sun yi kokarin yin taro tsakanin su yanzu ko za su shirhunta na Majalisar Wakilai, amma kuma abu yake har suka kusan ba har majalisa.
Idan kuma muka leka Kamaru, taro ake na kasashe hudu don kokari na ceto tafkin tare.
Za a fara samun magantu wannan matsala da wannan tafkin.
Za kuma ku ji cewa yau fa take ranar jaddada amfani da ilimin kimiyya don ci gaban ɗan adam. Kamar kowace ranar Talata, Halima Jumrau na tafa da shirin noma tushen arziki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Za kuma wato yanzu kan ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata, Prime Minister Britain David Cameron ya kira ga kungiyar kasashen nahiyar Turai da ta samar da sauye-sauye gabanin zaben jin ra'ayin mutanen da kasar ta Britain za ta yi kan makoma kasa a kungiyar. Daga cikin bukatun da Cameron ya gabatar akwai batun samar da kariya ga kasashen nahiyar da yawan su ya kai kashi 1 cikin 3 waɗanda ba su amfani da kuɗin bai ɗaya na euro. Cameron ya kara da cewa idan har kungiyar za ta koma amfani da kuɗin na bai ɗaya baki ɗayanta, to Britain ba ta cikin wannan tsari. Ya kuma taɓo batun cewa a samar da wani tsari da zai baiwa kasashen nahiyar damar kin amincewa da dokokin kungiyar da ba sa kare muradunsu. Prime Minister na Burtaniya ya ƙara da cewa yana goyon bayan tafiye-tafiyen ma'aikata a tsakanin kasashen, amma ya ce akwai buƙatar gwamnatocin su samu ƙarfin faɗa a ji, musamman kan batutuwan da suka shafi shige da fice.
A ɗaya ɓangaren kuma, kungiyar ta tarayyar kasashen nahiyar Turai ta soki ƙasar Turkiyya, inda ta ce ƙasar na gazawa a fannin tsarin demokradiyya da kuma walwalar faɗin albarkacin baki da barin mutane su yi taro. Dama dai an jingine batun shigar ƙasar Turkiyya cikin ƙungiyar ta Turai har sai an kammala zaben da ake yi a farkon wannan watan, zaben da ya sake baiwa jam'iyyar shugaba Recep Tayyip Erdogan damar mallaki mafi yawan kujerun majalisar ƙasar. Ƙungiyar ta EU ta ce ta lura cewa ƙasar ta Turkiyya na da burin ta shiga ƙungiyar, amma hakan ya ci tura domin yadda wasu ayyukan ƙasar ke hannun riga da wasu ƙa'idojin ƙungiyar ta EU. Daga cikin batutuwan da ake zargin ƙasar ta Turkiyya da yi, akwai yin katsalandan a ɓangaren shari'ar ƙasar da kuma musgunawa manema labarai. Haka kuma ƙungiyar ta yi fatan tashin hankulan da ƙasar ke fuskanta za su kawo ƙarshe.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan takarar da ke neman zama shugaban ƙasa a Uganda sun kaddamar da yakin neman zabensu a hukumance, yayin da ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ke kira ga hukumomin ƙasa da su tabbatar da an samar da damar da za ta saka kowane ɗan takara akan ma'auni ɗaya. Hukumar zaben ƙasar ta amince da ‘yan takara takwas ne ciki, har da shugaba Yoweri Museveni, wanda ke neman yin tazarci a karo na biyar, da kuma abokin hamayyarsa Kizza Besigye da ke ta yunkurin ya ga ya doke shugaba mai ci daga karagar mulki. A ranar Lahadi da ta gabata ne ƙungiyar Human Rights Watch ta fitar da wata sanarwa cewa musgunawar 'yan sanda da hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu da kuma magudin zaɓe na daga cikin ababen da suka janyo cikas a zaɓukan da suka gabata. Shi dai shugaba Museveni ya lashe zaɓen 2011 ne da kashi 68 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa, idan aka kwatanta da na abokin hamayyarsa Besigye wanda ya samu kashi 26.
Wasu mutane da ake tsare da su a wani kebabban wuri da kasar Australia ta samar domin masu neman mafaka a kasar sun kawo ƙarshen zanga-zangar kwanaki biyu da suka yi boran da ya samo asali daga mutuwar wani ɗan ƙasar Iran da ke neman mafaka a kasar. Hukumomin Australia dai sun kai jami'an tsaro tsibirin da ke ɗauke da cibiyar wacce ke kudancin tekun India bayan da masu boran suka cinna wuta a wurin, lamarin da ya tilastawa jami'an tsaro wato arcewa daga yankin. Hukumar shige da ficen kasar ta ce 'yan sanda sun sake karbe ikon cibiyar bayan da aka yi wata wajewa da waɗanda ake tsare da su, sai dai sun ce sun ɗan yi amfani da ƙarfi kan wasu daga cikin mutanen da suka yi barazanar yin amfani da makamai. Aƙalla mutane biyar suka jikata, kodayake babu wanda ransa ke cikin haɗari daga raunukan da suka samu ɗin.
Jam'iyyar shugabar 'yan adawar ƙasar Myanmar An San Suu Kyi ta samu nasarar mallake kujerun farko a majalisar dokokin ƙasar a wani zaɓe da ake ganin za ta samu gagarumin rinjaye. A ranar Lahadi ta gabata ne aka gudanar da zaɓukan. A jiya Litinin ne kuma hukumar zaben ƙasar ta sanar da cewa jam'iyyar NLD ta lashe kujeru 12 a ƙaramin majalisar ƙasar da ke birnin Yangon. Sanarwar ta biyo bayan jawabin da Suu Kyi ta yi wa magoya bayanta wato a birnin na Yangon na cewa tana da ƙwarin gwiwa jam'iyyarta za ta lashe zaɓukan, sai dai a lokacin ba ta ayyana cewa sun lashe zaɓen ba domin ana kan ƙidayar ƙuri'u. An San Suu Kyi dai ta yi kira ga magoya bayanta da kada su harzuƙa 'yan takarar da ba su samu nasara ba.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ganawa da manyan sakatororin gwamnatinsa, al'amarin da ake bayyanawa da wata alama shirin sauki aƙalla wasunsu, ita kuwa majalisar tarayyar ƙasar rikicewa ta yi saboda rigingimu iri-iri. Bari mu fara da majalisar, inda Madina Dauda da take can, kuma za mu ji daga gare ta kafin mu koma wurin Umar Faruk wanda yake fajar shugaban ƙasa. Madina?
To, a majalisa dai gaskiya abubuwa sun sake rinshaɗewa a game da batun kwankwaci ɗin nan. Yanzu haka 'yan APC sun yi ƙoƙarin yin taro tsakanin su yanzu ko za su sulhunta na majalisar wakilai, amma kuma abu yake har suka kusan ba hammata iska. Saboda wasu bangare na cewa dole ne a sauke shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai. Wasu bangare kuma na cewa shi shugaban majalisar wakilan wato kakaki Yakubu Dogara bai yi daidai wajen rabon kwamitocin ba. A majalisar dattawa kuma can ma ɗin an sake rinshaɗewa. Domin akwai wasu 'yan majalisar dattawa da suka miƙe suka zo suka yi wa manema labarai jawabi cewa gaba ɗaya ma kwamitocin da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya naɗa su na majalisar kanshi ma ba a kan doka suke yin ta ba. So akwai bayanai da suka taso da yawa ta ɓangarori da bisu. Akwai waɗanda ke sukan cewa dokokin da ake amfani da su a majalisar dattawa magana na kotu. Saboda haka in ma an yi wasu kwamitocin nan ba su yi ba. Shi kanshi ma zaman shi shugaban majalisar dattawa ma ba a bisa doka yake zama ba. To kaga majalisun duka biyu suna cikin wani rikici, kuma wani abu ya jawo rikicin nan ba maganar naɗa shugabannin kwamitoci shi ya jawo wannan rikicin.
To, Alhaji Faruk, akwai labaran da muke samu dangane da wato manyan sakatarori a Najeriya, muna son ka mana ƙarin bayani.
To, a halin da ake ciki yanzu dai shugaba Muhammadu Buhari yana ganawa da manyan sakatarori wato permanent secretaries na duk ma'aikatu da hukumomin gwamnati na Najeriya, amma ba a samu tabbacin bayanin cewar zai sauke su daga aiki ko ba zai sauke su daga aiki ba. Amma ganin irin wannan taro yana zuwa a daidai lokacin da za a rantsar da ministoci a gobe, babu mamaki a ce kuma akwai wani garan bawul ko wani babban gyara da shi shugaba Muhammadu Buhari zai yi wa ma'aikatu na Najeriya, musamman tun da ya shaida wa ƙasa baki ɗaya cewar zai rage yawan ma'aikatu na Najeriya. Shin wannan rage yawan ma'aikatun zai shafi yawan mayan sakatarorin da yake tare da su, ko kuwa a daman akwai buƙatar waɗansu su za a cire su ne daga aiki ko yaya? Wannan dai ba za a iya tabbatar da manufar wannan ganawar ba, sai an kammala wannan taro tsakanin shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da wayannan mayan sakatarori.
To a gai Sheku, kamar yadda kuka ji yau fa take ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin mai da ilimin kimiyya wani abu na kawo ci gaban dan adam a maimakon na halaka shi. Kan haka ne na tuntubi tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya Professor Abubakar Sambo don yayi mana bayanin alfanun ilimin kimiyya da aka san hakan sai ya fara da cewa.
Anan hakika ana amfani da ilimin kimiyya da fasaha farnoni daban-daban na cigaban al'ada. Idan ka ɗauko da hakan samar da ruwa da samar da abinci da samar da lantarki da harkan gina gidaje da harkan sufuri dukkansu ana amfani da kimiyya da fasaha. Idan babu kimiyya da fasaha na hadin ba zai ci gaba ba. To gaskiyar magana idan ma akwai illa da kimiyya da fasaha bai fi farni ɗaya ko biyu ba, inda wasu ke amfani da na'urori wajen hallaka jama'a. Amma ko waɗannan ɓangaren ma abubuwan da ake amfani da su na ci gaban adam lafiya ba su abin da muke nufi na koma harkar nukiliya. Harkan bom na sinadarin nukiliya ɓangare ɗaya ne shi na a duniya na yanzu hukuma da ke kula da harkokin makamashin nukiliya na duniya sun fito da tsauran matakai game da amfani da nukiliya wajen hallaka al'adam. To amma kuma ma in aka dubi shi kanshi harkar nukiliya ana amfani da sinadarin nukiliya wajen bunƙasa harkar gona, bunƙasa harkar masana'antu, wajen yin bincike a gano inda ke da ruwa a ƙarƙashin ƙasa, a gano inda ma'adanai suke, har yayin a harkar lafiya ana amfani da sinadarin nukiliya. Saboda a zamanin yanzu abubuwa masu amfani daga nukiliya sun fi abubuwa da ake amfani daga nukiliya a yi illa gaba ɗaya.
To don haka Professor, kana ganin ware wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta yi don an karar da jama'a kan muhimmancin amfani da ilimin kimiyya wajen kawo ci gaba muhimmiyar rana ce ko an rubuta abin ne?
A ƙwarai da gaske muhimmiyar rana ce sosai, domin kamar yadda na faɗa abubuwan da ɗan adam ya ci moriyar kimiyya da fasaha suna da yawa ƙwarai da gaske. Yau da kaɗu ne wanda yake za a zauna kamar walima a godiya wa Allah, sannan a daɗa tunanin yadda za a daɗa faɗaɗa da bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha tun ba ma mu ƙasashen da ke cigaba sosai ba.
To Professor, a matsayinka na masani dangane da abin da ya shafi makamashin nukiliya da makamin nukiliya, muna son ka mana fashin baƙin muhimmancin nukiliya kamar yadda ka fara yi, ka zayyana mana yadda za a yi amfani da nukiliya wajen kawo ci gaban ɗan adam duk da ike ana amfani da shi har ila yau wajen kuma ƙera makamin nukiliya. Majin Hausa zai so ya san bambancin amfani da nukiliya da kawo.
Akwai makamashi, akwai kuma makami. Makamashi shi abu ne wanda ake amfani da shi na ci gaba. Na farko dai shi ne amfani da sinadarin nukiliya a tashoshin lantarki wanda ke amfani da uranium. Saboda haka abu ne wanda yake amfanin shi ya fi illan shi.
Tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya Professor Abubakar Sambo ke fashin baki kan ranar mai da ilimin kimiyya abin kawo ci gaban ɗan adam a maimakon halaka shi. Bari mu kaɗa ƙasar Kamaru, inda ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru ke taro kan yadda za a ceto tafkin Chadi mai albarkatu iri-iri daga ƙafewa da kuma zama wata tungar 'yan Boko Haram. Garba Awal Gareka.
Jadawalin taron da yi domin yanda ake samun canjin yanayi ne da ma yanda tafkin Chadin yake raguwa na albarkatun da yake da shi, musamman ma wajen arziki da wannan tafkin Chadin ya kunsa, a yanda kasashe guda hudu Kamaru, Chadi, Nijar da tarayyar Najeriya suke amfanuwa da shi. A halin yanzu kasashen sun dauki aniya na farfadowa da noma, kamun kifi da kiwo. Wutsiyar na tafkin Chadi dai jama'a sama da miliyan 13 ne suke amfanuwa da wajen, musamman ma wajen noma da kiwo da kamun kifi da ma zaman kashe wando. Shugaban da ya jagoranci wannan taron da yi Abubakar Nana ya ce,
aujourd'hui le plan qu'on présente il est à peu près de 900 millions de Otero
yace mun dace da cewa zamu kashe kudade har miliyan 900 na euro domin farfadowa da gudanar harkoki na tafkin Chadin. Shi ma sakatare general na wannan taron yace kwanakin baya a yayin da ake gudanar da wani taro a kasan Faransa na canjin yanayi, na karantawa kasashen da suke cikin wannan taron irin bukatu domin kai kashe wanda tafkin Chadin yake ciki, musamman ma kasashen da suka ci gaba. A halin yanzu dai a cikin taron an dace cewa za a yi wani sabon yunkuri domin farfado da habaka noma da kamun kifi da makiwo domin ci gaban tattalin arzikin kasashen da suke amfanuwa da tafkin Chadin. Kasancewan ya zama wajen maboyan yan ta'adda ko kwanakin baya yan ta'addan Boko Haram sai da suka kashe al'umma da dama, musamman ma makiyaya, manoma da masu sana'an kamun kifi. Kan haka ne na ta bakin Alhaji Sani Canga, shi ma masanin tattalin arzikin kasashen da suke amfanuwa da tafkin Chadin, ne ga abin da yace.
Tafkin Chadin dai idan ka duba tafki ne wanda ta san talakawan kasashe uku da ta lissafa nan, da Cameroon da Nigeria da Niger, suna amfani da shi kwarai da gaske. Shekaru da suka wuce kaɗan bayan nan akwai wani ice da yake fitowa cikin ruwan din, ana ce mangrove, ya mamaye wannan tafki. Amfani da mutane suke samu amfanin ya zo a gaske ya ragu kwarai da gaske. Na biyu kuma faɗin ruwan din ma an duba cewa sakaci da su kansu wannan kasashe suka yi ya kawo babban cigaba a wannan tafkin. Shi an ba da kamar da tace miliyan 900 na euro ne, ka san wannan kuɗin ba sun ce ba zai isa, amma idan dai aka tsaya aka fara kamar da muka ce za a fara samun magantu wannan matsala da talakan da suke amfani da wannan tafkin din suke cika yanzu nan mallan hawa.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Haka yake kuma gaida Awal. Bari mu koma Najeriya, inda ake shirin binciken rawar da wasu sojoji suka taka a zabukan da suka gabata don ladabtar da duk wanda ya aikata laifi. Daga Lagos, Babangida Jibrin Gareka.
Babban hafsan dakarun sojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, shine ya alƙawarin kafa wannan kwamiti domin tabbatar da da'a a tsakanin sojojin Najeriya, kamar yadda yake cewa a can baya. Ya ce ko shakka babu, an zargi wasu sojoji da shiga harkokin siyasa dumu-dumu, kuma za mu kafa kwamiti domin gudanar da bincike. Idan kuma muka same su da laifi, irin waɗannan sojoji za su ɗanɗana kudarsu. Yana mai cewa rundunar sojin Najeriya ba za ta lamunci rashin da'a ba, kuma dole ne sojoji su yi nesa da harkokin siyasa. Rawar da sojoji ke takawa a harkokin siyasar Najeriya dai ya fito fili ne a lokacin zaɓukan da aka gudanar a jihar Oshun da kuma jihar Ekiti da kuma na shugaban ƙasa, inda aka zargi wasu hafsoshin soji da ma ƙananan sojoji da taka rawa, inda wani hafsan soji na ɓangaren leƙen asiri ya naɗi yadda aka shirya gudanar da zaɓe tsakanin wani babban hafsan soji na wata rundunar soji da ke jihar Ekiti da kuma wasu manyan 'yan siyasa, inda kuma aka watsa a kofin sadarwar zamani. A inda kuma a lokacin zaben shugaban kasa, wasu sojojin suka taka rawa wajen muzanta dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar APC a wancan lokaci, wanda kuma yanzu shine shugaban kasa Muhammadu Buhari, a matsayin wanda bai halarci makaranta ba, tare kuma da bacin file dinsa na aikin soji a lokacin yakin neman zaben da ya gabata. To kuwa masana harkokin tsaro ke ganin ayyukan da wannan kwamiti zai yi? Tambayar kenan da newa kanar Aminu Isa Kwantagora, tsohon gwamnan na mulkin soja a jihar Kano da Benue.
Tunda dai ana tawa soja zargi cewa sun sa hannunsu a cikin siyasa, to al'adar soja dai na san za su binkita, saboda su san na ɗaya ko gaskiya ne, na biyu da waye suka bada wannan umarni. Kafin komi na soja dole wani zai bada umarni, ko kuma wanda aka ce sun yi ko sun yi shi don kansu ne.
Kana ga zai taimaka kenan wajen kawo ƙarshen irin wa'annan matsaloli kenan?
To da yake tunda aka yi zargin al'umma ba su ji cewa soja ta ce upas ba, to kaga yanzu wannan zai tare any doubt da ke cikin magana.
Wannan kwamiti da babban hafsan sojojin Najeriya ya kafa na gargarshin jagorancin Manjo General Adeniyi Oyefadene, wato babban hafsa a rundunar soji ta daya dake Kaduna, a inda Kanal Dalladi Salihu zai kasance sakataren wannan kwamiti. Baban Ejibrin, Murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
A gaida baban gida, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Halib bin Majumrau ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau kuma kai mu jihar Niger a kasar Najeriya. To a wannan hili dai na noma tushen arziki kun sha jin tattaunawa da manoma da kuma makiyaya, walau na shanu ko awaki ko tumaki ko kihi. Amma a wannan hili ba ku taba jin hira da mai kiwon tsuntsaye ba sai yau Allah ya hada mu da shi. Na mishi tambayoyi da dama, ta farko ita ce mai sunan shi, sannan wani aiki yake yi kuma me ya hada shi da kiwon tsuntsaye.
To alhamdulillahi, sunana dai mun tare malamin tsuntsaye tun Gambunu, karamar hukumar Rijau ta jihar Niger a arewacin tarayyar Najeriya. Ina aiki a karamar hukumar Rijau karkashin Department of Finance and Supply na karamar hukumar Rijau, a nan ne nake aiki a matsayin finance clerk. Musamman ni zance na tsuntsaye ko kuma zance na harkar noma ba bako bane a gare ni, saboda mutumin kauye nake, na tashi na iske uwaye da kakanni suna yi. To kin ga zai zama taba shiɗi taba karatu kin, idan an taba aikin gwamnati sai kuma a taba noma da kiwo. Kiwon tsuntsaye tsagoron su kuma gaskiya na samu amfani fiye da biye da mutum ke zato.
Kamar waɗanne irin tsuntsaye kake kiwo?
Alhamdulillah, ina kiwon kanari, ina kiwon hasbiya, ina kiwon tantabara, ina kiwon parrot a kuke nan, ina kiwon dawisi, ina kiwon dinya, ina kiwon tsuntsaye kusan nau'i suna da dama malama halima.
Me ya baka sha'awar rungumar wannan al'amari na tsuntsaye?
Malama halima, abin da ya bani sha'awar rungumar harka na tsuntsaye, kin san kowane mutum da abin da yake ba shi sha'awa a rayuwa. Zaki ga wani yana kiwon kura, wani yana kiwon zaki, wani yana kiwon maciji, abubuwa dai daban-daban. Sai ni na garkin da na tashi babu abin da yake burge ni irin su. Sai ina karatu, bana da wani sana'a wanda ya wuce min karatu, neman ilimi shine burina. Amma shi wannan tsuntsun idan ina tare da su suna cire mini cewa akan zo wurare daga yawa, daga wurare daban-daban. Ya wuri birnin Kebbi, Lagos, Kaduna, ina ne a sai tsuntsaye wurina, nikan zuwa nima in sau. Sai na ga wannan ila wani arziki ne wanda Allah ya bani na koyi, wanda ban san da shi ba, san boko dai nake, ban san abin da Allah zai yi ba ga malama Ali.
Yawa, to malam mun tare, wannan kiwo da kake na waɗannan tsuntsaye a gona kake yi koko a ina kake kiwata waɗannan tsuntsaye?
Alhamdulillah malama Ali, mun kan yi shi ne a garin mu na Bunu, karamar hukumar Rijau, kilomita 13 daga karamar hukumar Rijau. Kuma daga nan nakan yi shi ne a cikin gida, inda na shaka a baranda haka da sauransu da yake gidajenmu na ƙauye suna da girma. Duk da yake ba ina yawan zama wurin ba ne, amma duk sanda na zo ana kula da su, ina da masu kula min da su, masu kula da su da masu ba su abinci da komai. A haka nake kiwonsu, kuma a haka nake samun amfani. Abin akan zo daga Lagos ne, wurare da dama. Yanzu nan haka idan kika buɗe Facebook kika shiga mu tare da tsuntsaye za ki same ni.
Ina amfanin waɗannan tsuntsaye ga masu sayan su?
Alhamdulillah, amfaninsu shi ne kamar yadda na gaya miki, kamar yau akwai kanarin sun kasu kashi-kashi, akwai mai bugu biyu, akwai mai bugu uku, akwai mai bugu huɗu, akwai mai biyar, akwai mai shida, har 15 akwai. Wanda yake mu masana, mu masu kiwon waɗannan kanarin, muna da ƙungiya a Zaria na kiwon kanari, muna da ƙungiya a Kaduna na kiwon kanari, muna da ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya ta masu kiwon kanari. Duk wanda ya saya ya san amfanin shi, ana yin cati da shi ne. Za a yi ista, wasu sukan sayan ma turawa su fita da su a Europe, a je a yi kiwo kamar England din nan haka, ko America, ko Canada, ko Australia, ko Mexico. Akan yi competition a ce wanda ya kawo point shi zai dauka, sai a kara wanda ya bugu sai kisan ya dauka. Yadda kika san ana wasan tennis ko wasan football, confirm za ki ga wanda ya fi higher score shine zai dauki wannan zai zama champion kuma shi zai dauki wannan motan ko aban kudi tsagoro wasu sukan sa kudade masu dama wasu sukan sa miliyoyi a competition tsakanin kanari da kanari kuma wanda shi sai ci ma'ana dai ta ci suke yi da shi kawai kai sai ina mai tabbatar miki anti na Halima kanari wani tsuntsu ne mai wata baiwa wanda Allah ya bashi wanda bai ba kowanne tsuntsu ba ni da iyana zancan zancina saboda dan dan kanari yakan iya daukan tsuntsu uba kilomita 14 rata tsakanin su kilomita 14 idan dai zai ji abinda uban zai fadi shi dan dan zai dauka koda ba shi ya yi shi ba zai yi abinda shi uban yake yi dan dan kanari da ka dauke shi ka kai shi wajen uba ko kuma yaji yadda uba yake to haka zai kama yi shi yasa wannan ciwo ne mai amfani kuma tsuntsu ne mai baiwa wanda yake dan karami ne idan ya gaji ba a balawa ne zai jin faje da dariya dan mushi ne hakan nan amma zai ji na 100 na 200 na 300 idan kika zo ka dura ko idan kika je zariya zaki iskiyo ɗan da suka azurta akan shi ko sun sai manyan motoci wasu sun fita waje wasu sun yi aure sun yi gidaje sun yi komai sun yi karatu sun yi komai kuma akan wannan sana'a na kanari
idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin wannan tattaunawar da matarin manajan tsuntsaye Rijau a wannan lokacin idan Allah ya kai mu za ku ji wahala da kuma dadin kiwon tsuntsaye yanzu a madadin matarin manajan tsuntsaye Rijau da mai hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jimrau ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai kuma mun saki haduwa da ku nan gaba kadan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda yau zai mai da hankali akan matsalolin da ƴaƴan talakawa ke huskanta wajen neman shiga jami'o'in arewacin Najeriya.
To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
Zan fara ni da sakon Muhammadu Gangarawa karamin hukumar Gangarawa jihar Jigawan Najeriya. Kace VOA Hausa a gaskiya taron bita da option da kajin Amurka a Najeriya ya shirya wa ƴan jaridu da masu magana da yawun gwamnati abin yabawa ne. Kuma taron zai kawo sahihin labaran da ake so a yada duniya don al'umma su ji. Nadin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi ya dace Allah ya sa albasa ta biyo halin ruwa daga Alhaji Umaru Forever Gashuwa. Muna taya Professor Mahmud Yakubu murna a matsayin shugaban hukumar zaben Najeriya da fatan zai kwatanta gaskiya da adalci. Ubangiji Allah ya taya shi riko ya kuma yi masa jagora amin. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Shi kuwa Iliyasu Muhammad Tungar Bako cewa yi muna taya Hajiya Jummai Alhassan murna a matsayin wadda ta lashe zaben gwamnan jihar Taraba da fatan za ta kwatanta gaskiya rukun amana da adalci. Allah ya taya ta riko kuma yi mata jagora amin. Yunkurin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na bunƙasa harkar noma a Najeriya ya yi daidai. Ina fata ƴan arewa za mu rungumi wannan tsari domin kuwa noma ita ce tushen arziki a cewar Shamsu Habibu Azali. Daga ƙarshe sai wacce ta fito daga Muhammadu Salihu ƙauren Namoda kace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dambarwar da ke faruwa tsakanin jami'an tsaron farin kaya na DSS a Najeriya da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro kanar samba da suki abun kullun sai ƙara dagulewa yake yi. Ya kamata waɗannan ɓangarori su samar da mashala tsakaninsu domin wannan dambarwa ba za ta haifa musu da ɗa mai ido ba.
To da takaitattun labaran muka kawo koko dai da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin yi sallama da ku muna taya iyalan injiniya Salisu Yakubu da Mr. Alex Ali Adimi da za a ɗora auren ƴaƴansu Dauda Salisu da Monica Alex ranar Asabar a majami'ar Ikwa Hausa Lambatu koko ta biyu a Kano. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu sai a dakaci su Halima Jimrau da Jamila Fage da za su gabatar mana da shiri na gaba na yau da gobe da shiri ne da ke tattauna al'amuran da suka shafi matasa da sauran abubuwan zamantakewa. Muna godiya ga shi Alex Brown da kuma injiniyanmu da suka taimaka wajen yin nasarar kammala wannan shirin.